الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda bisa ga baiwa sai ya ba mu ikon sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato kitabut tauhid. Darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na 36 wanda ya kawo mu ƙarshen babi na 36 kuma na 37 babin da ya yi mana bayani akan cewa duk wanda ya riƙe wanda ya da'a ga malamai ta hanyar yi musu da'a ya bi su bisa ga abin da yake halal su haramta shi ko abin da yake haram su halalta shi to ya riƙe su matsayin abin bauta. Yau in Allah so kuma za mu hara da warkon darasinmu na 37 da kuma warkon babi na 38 inda malam kamawa da ya saba bayan buɗe babin sai kawo tarin ayoyin Alƙur'ani kamar wanda aka saba wanda yana ganin kamar irin wanda a riƙe da hannunku ko dai shahi na 57 ko 58 amsinda shani na 60 daidai ko to malam yace babu qaulillahi ta'ala babu mai bayani akan fadar Allah madaukakin sarki alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna ayyata hakamu ila babuti kila ya ci gaba da aya har yake karshe ko wa qad umiru ayyaka furubi wa qad umiru ayyaka furubi wa yuridu shaytan ayudillahum dalalan ba'ida wannan ita ce aya ta farko da malai ya fara kawo mana bayanin wagga aya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa alam tara alam baka gane ba ko baka yi dubi ba ilal ladina yaqumuna zuwa ga waɗannan da suke girgira cewa annahum amanu sun yi imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar maka wama unzila min qablika da abinda aka saukar gabaninka yuriduna suna nuni ayyata haka mu su dauki kara su kaita ila tabuti zuwa ga tabuti wa qad umiru aqiqa an umurce su ayyaka furubi su kafice mu tabuti wa yuridu shaytan shi kuma shaydan yana nuni ayyubillahum ya batar da su dalalan batarwa ba'ida manisanciya. Na Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani da wata qadiyya tawaru game da shi na daga cikin mu'mini da kuma cikin munafikai wanda nan gaba bayanin zai hito sarai. Sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashe baka yi dubi zuwa ga wannan ba ko waɗannan da sai kirkire cewa sun yi imani da Allah amma in har za su kai ƙara za su doka ne su kai zuwa ga tabuti wanda tabuti malamai sun yi bayani cewa fadawagitu kathirun tabutoci suna da yawa wa ru'usuhum shuwagabanni daga cikin su 50 guda 5 ne. Na farko daga cikinsu Iblis, Shaitan. adda'i ila ibadati ghayrillah dai kenan sannan da al-hakimul ja'ir mai hukunci az-zalimi al-mughayyir li ahkamillah mai canza hukuncen Allah wa madin da annasa da wanda ya kira mutane ila ibadati nafsi zuwa ga cewa a bauta mishi to haka dai suka tace suka yadda waɗanda ajagorori na dagutu kamar suka kasa su gida biyar wanda dagutocin suna da yawa amma akan aiwatar da dagutu da ma'anar sheidan ko da ma'anar gumki ko da ma'anar wani hukuncin da ba na Allah ba Malam Ibn Kathir Allah shi mishi rahama yace wagga aya da muka karanta yanzu Allah madaukakin sarki yayi zargin wanda ya karkace mu littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki ƙara ta ya kai zuwa ga wani alqur'ani zuwa ga wani sunna ma'ana ya kai wurin da ba qur'ani ba wurin da ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin nau'in abin da yake banna wanda nan abinda ake nuhi kenan daguti dokar ƙara akai wurin wani Allah alhali da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba irin wannan rayuwar ta ambace ta yau wanda ko tuna na addinin Allah ne a bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga ga hukuncin Allah kana tahiya wani wuri ka bi wani hukuncin da ba na Allah ba wanda shi malam ibn al-qayyim shi ma Allah shi mishi rahama ya ambata ya kawo bayani game da sha'anin dagutu yace shi malam ibn al-qayyim abinda aka ce ma dagutu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk abinda ba ya ketare iyaka Allah to an dauke shi matsayin dagutu mimma abudin na wani abin bauta ma aw matbu'in ko wani abin biya aw muqa'in ko wani abin wada'a wa kullu man tahakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya dauki ƙara ta ya kai wurin da ba littafin Allah ba wurin da ba sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam fa qad hakama ila dagut to ya dauki ƙaran nan ko ya kai ta zuwa ga daguti wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni zuwa ga bayi ne mu'minai cewa su ko kafirce ma daguti ma'ana kada su bi daguti su kafirce masa idan mutun ya dauke arate iyan kai to kada ya kai taurin daguti sai dai ga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wanda yake yin hukunci da alqur'ani yake yin hukunci da sunna su ne kawai zaka kai mu qararka amma idan muka dibi rayuwar mu ta yau ko tunan mu akwai ko tuna na shari'a wadanda aka ce ma abin nan shari'a court ko tutuka wadanda ana yin wasu hukunci na musulunci cikin su kama abin da ya shafi rabon gado kama abin da ya shafi aure da sauran harkokin mu'amala zaka ga ana aiki da littattafai na magabata kamar irin su risala kamar irin su iziya kamar irin su askari kamar irin su as'alul madarik kamar irin su tawfatul hukam da sauran littattafai na musulunci zaka ga ana hukunci to kaga yau da ka tahi kotun da ba haka ba gwamnati ka tayi irin wagga saboda diya da an kai dai za a dan kwatanta tunda baka samu waccan kotu wadda al-mahkamatu shar'iyya wadda za a yi hukunci da alqur'ani wadda za a yi hukunci da sunna wanda kuma babu makawa dole mu'amala duk inda ka ga mutane a kotu suna shari'a to ba haka dai suka tafi kotu ba sai da zama ya hada su har mu'amalar su sai kyau sannan daga baya kuma an samu wani sabanin da ya kai su har su zo gaban mahkama bi ma'ana kotu da a samu ainihin daidaita su da kuma gyara su ko yin hukunci da a san wane na adda gaskiya ko wane na abbe da gaskiya to duk wanda ya dauki ƙara ta kai zuwa ga wani alqur'ani ko sunna mutum da ana samu ga na alqur'ani da sunna din wanda yau in ka bida ba za ka samu ba mu dai ga wagga kasar tamu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana zama a cikin ta. Sai dai sashin dokokin addinin musulunci ana samun wasu su a kotuttuka. To hakika ya ƙetare iyakar Allah, ya fice daga shari'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya sauka wani masauki wanda bai cancanta a ce ya sauka ga irin wannan masaukin ba. Kenan idan ana samun wa'incan kotuka masu aiwatar da littahin Allah da kuma sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan duk wanda ya bauta ma wani abu wanda yake abin da yake bauta kuma bayan Allah ne, to hakika ya bauta ma daguci. Koda ya kasance ko wannan da yake bauta na daga cikin salihan bayan Allah, to ibadan nan da abin da yake bauta madin, to za ta koma ne duk zuwa ga shedan. Koda salihin bawan Allah kan riƙa, wa dau misali ga mujaddidi ta ga madawallahu bi rahmatihi, yayi ma addinin Allah aiki, yayi jihadi, yayi rubutu, ya karantar, tace to kai yanzu ha za a ka bauta mujaddidi. To kaga wannan ibadatin za ta koma ga daguci, dan bai kira zuwa ga bauta masa ba. Shi mujaddidi Allah ya yi masa kube da rahama shi cewa yayi a bauta ma Allah shi kadai, kuma yayi rubuce-rubucen da ka tabbatar da haka. To da wani salihin bawa can na Allah wanda ba shi ba, to duk wanda ya yi haka hakika in yace zai bauta ma wani salihi, ya zo da ibadar da za ta koma zuwa ga shaitan, wanda an yi umarni da cewa mu ƙaurace ma shaitan, mu ƙaurace ma daguci, wanda daguci shaitan na shaitan ma daguci ne. Aka malam ya ƙara fayyace mana bayani, ya kawo ayat al-Qur'ani cewa a ranar lahira, sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara al'umma ga baki ɗaya, sannan Allah maɗaukaki ya ce ma waɗanda suka yi shirka, ya ce musu ku tsaya nan da ku da abubuwan bautarku, sai Allah ya sanya tsakani a tsakankaninsu, ya raba tsakanin su da waɗanda suke bi. Sai su ce ma waɗanda abokan tarayyarsu, waɗanda ka biya, sai masu biyarsu, sai su ce ma masu biyar, mu bamu kasance muna bautarku ba, ba mu kuka bauta mu ba, waɗanda aka bi sai su barra, sha mu bamu ce ku bauta muna ba, ba mu kuka bauta mu ba, bamu ce ku bauta muna ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya isa mai shaida, sai ya shaidu a tsakankaninsu ga baki ɗaya, zai zama mai shaida tsakanin mu da ku cewa mu kam bautan nan da kuka yi mana kamar gumaka ran lahira. Sai su ce mu marabta na muke, ba mu ma san kun yi ba. To nan ne fa kowace rayuwa abinda ta gabatar zai bayyana, za a komaishe su zuwa ga mahaliccinsu wanda yake tabbatacce. Abin nan da suka kasance suna bauta gidan duniya, sai ya waku daga gare su ya ɓace musu, ba su gani ne. Abin da suka kirkira suna cewa suna bautar wani Allah, kamar yadda ayat take, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma nashuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum fa zayyana bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun wa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafilin. Nan ne suke wadin cewa to mu bautar da kuka yi muna ma ba mu ma san kun yi ba. Unalika tablu kullu nafsin ma aslafat tabdu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi mawlahum alhaq wa dalla anhum ma kanu yaftarun. To wannan kenan. Daka kenan duk wani da mutum zai bi nan gidan duniya ya zama ya bar Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan da ka bi sai ya rabu da kai gaban Allah. In ma ka ce ka bauta mai ca, to ni kam ban ma san yayi ba, kuma ni ban mu ba mu umurce su cewa su bi mu ba. don ina aya da ya biye mini bayan wagga ban san ko irin kuma haka ya rubuta ba cewa wa idza qila lahum ta'alu to wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu ku tawo ila ma anzala Allah aka da kun doki ne to to shikenan to wa idza qila lahum idan aka ce musu la tumsidu bil ardi ko kada ku yi banna a cikin kasa idan aka ce musu kada ku yi banna a cikin kasa alu sumura ka Allah da zara aka ce musu kada ku yi banna a cikin kasa alu sai su ce inna ma nanu muslimun a mu ba banna muke ba mu gyara muke wannan shi abin da suke faɗi an ce musu kada ku yi banna a cikin kasa ta hanyar boye gaskiya da kange mutane daga barin yi imani ce ai mu masu gyara ne qalu innama nahnu muslihun kawai mu gyara muke wannan kenan to akwai wani malami da ake ce ma abul aliya game da bayanin wagga aya yace idan aka ce musu kada ku yi banna cikin kasa saboda duk wanda ya saba ma Allah bisa ga bayan kasa ko cikin kasa ko yayi umarni da a saba ma Allah hakika yayi banna cikin kasa saboda gyara aka son yi bisa gaban ƙasa ya zama an yi gyara bisa bayan ƙasa da kuma a sammai na Ubangiji subhanahu wata'ala ana samun gyara ne bisa ban ƙasa da kuma sama ta hanyar yi ma Allah da manzon Allah da'a don haka kar ku yi banna cikin ƙasa sai Allah madaukakin sarki ya ba da labari da mirshani ƴan uwan annabi Yusuf alayhi salam inda Allah madaukakin sarki yace can lokacin da suka zo wurin awan hatsi ko awan kayan abinci bayan da aka diba aka ga cewa shi wannan basaraken abinda ake awan hatsin da shi a doke shi bayan kuma zuriyar annabi Yaqub sun yi awo sun tai sai yace musu ayatu al-id thumma adana mu'adhdhinun sai wani mai shela yayin shela cikin waɗanda ai yaran basarakin wanda kuma a wannan lokacin shine annabi Yusuf alaihi salam kuma da gangan yasa aka sa wannan ma'aunin a cikin jakar dan uwansa dan dai ta kama a baro shi can wuri ne yace ayatu al-ir ya ku waɗancan ma'auna wanga ayri innakum lasariqun dallewa ku kun yi sata alu sai suka ce wa qabalu alaihim ma za tafkidu suka ce to in mun sata mi kun karasa mi abba ku gani ba alu suka ce nafkidu sawa al-malik marasa ma'aunin shi wanga basarakin wanga shugaba wal man jaa bihim liba'id duk wanda ya kawo mana shi kuma to za mu bashi kayan rakumi wa ana bihi za'im kuma ni na tsayu da wannan aikin qalu tallahi sai suka ce muna rantsuwa da Allah faqad alimtum kun san cewa maji'ina linufsida dama dai shi an mahallin shahid cewa ka ai banna cikin kasa suka ce kun san cewa mu haba mu taho ba don mu yi banna bil ardi a cikin kasa wa ma kunna sariqin kuma kun san mu ba barayi muke ba ba mu taho don mu yi banna bisa bayan kasa ba kuma ha mu ba barayi muke ba abinda an munasaba ta wagga aya da kuma tarjumar babi can inda muka waro shine ya zama an dauki hukunci an kai ga wani Allah dama abinda babin ya buda kenan cewa alam tara ilal ladina yasumuna annahum azwa karshen aya ko yawa to shine yace daukar hukunci akai ga wani Allah ko wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana son a bayyana mana cewa aiki ne na munafukan Allah kuma yana daga cikin banna bisa ga bayan kasa wanda cikin wagga aya akwai fadakarwa akan rashin rudowa da ainihi maganganu na mabuta son rai koda ko sun kawace maganganun nan nasu da kiraye-kiraye waɗanda suke yi ta hanyar tsoratarwa da kuma ruɗarsuwa da abin da ya shahi ra'ayi, matsawar ba a samu ingantaccen dalili ba daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai dalili akan haka. Mai yawa za ka ga mutane suna gaskata abin da ƙarya, kuma mai yawa za ka ga mutane suna ƙaryata abin da yake gaskiya in har ita gaskiyar ta zo musu. Wanda yana daga cikin yin banna bisa ga bayan ƙasa, gaskiya ta zo ma mutane, mutane su ƙaryata ta, yana daga cikin nau'in yin banna bisa ga bayan ƙasa, kuma yana daga cikin jerin abinda za a lura da cewa banna ne. Wasu al'amurra masu yawa wanda ma'abuci waɗannan al'amurran kan hita daga gaskiya ya dawo ya shiga cikin banna, to bai kamata in gaskiya ta bayyana ba a yi musunta, bai kamata ba a riƙi gaskiya a banna ko kuma ƙarya matsayin gaskiya. Sai malami ya ce muna roƙon Allah ya yi mana afuwa, ya ba mu lahiya, ya kare mu daga irin wannan hali ko ɗabi'a na ganin gaskiya Allah sai mutum ya bauɗe masa. Ana cewa kakkaye ɓanna, suna cewa ai mu gyara muka yi ba ɓanna muka yi ba. Wa ƙauli da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi ɓanna cikin ƙasa bayan an riga an gyara ƙasar, sai ku dawo kuna aiwatar da ɓanna. Abubakar bin Ayyash, Allah shi mishi rahama, ya yi bayani game da wannan aya, ya ce to Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga mutanen da abisa bayan ƙasa, alhali ko da Allah ya aiko shi mutane suna cikin ɓanna, bayan kuma Allah ya gyara ƙasar ta hanyar aiko manzannin Allah. Sadda ba a aiko manzannin Allah ba, ƙasa tana gurɓatatta bisa ga ɓanna. To sai Allah ya aiko manzannin Allah waɗanda na gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi kuma lokacin da ya zo ya iska mutane cikin wannan hali na gurɓata da kuma rikicewar ƙasar, to sai ya zamana Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ƙasar a dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda ya kira zuwa ga sabanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo da shi, to wannan wa yana cikin masu yin ɓanna bisa bayan ƙasa. Haka Malam Ibn al-Qayyim, Allah shi mishi rahama, ya ce mai yawa na malaman tafsiri sun yi fassara na cewa la tufsidu fiha bil ma'asi, inda aka ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, to mai yawan malaman tafsiri suka ce kada ku yi ɓanna a cikin ƙasa ta hanyar aikata saban Allah da yin kira zuwa ga ayyuka wani da ba Allah ba da'a, kada ku kirayi awa wani da ba Allah ba da'a. Wannan bai kore yin da'a ga jagorori na musulunci ba, don Allah ya yi kira da a yi musu da'a ko? Da'a ta bauta. Na ana magana a kan abin da yake a in dai saɓon Allah ne, to kowa kada ka bi shi wajen aikata shi, kamar da Malam Abdulrahman Al-Adar ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Duk wanda ya kira zuwa ga yi ma wani Allah da'a, to ba za a yi masa da'a ba. Yin kira zuwa ga wani Allah ma na a yi mai da'a, wannan ma shirka ne. Yi ma wani da ba Allah ba da'a kuma ka yadda da da'ar nauyi ne na shirka, don haka shi an mafi girman ɓanna cikin ƙasa, kuma shi abin da ka ɓata ƙasar bisa ga haƙiƙa ne. Sai ya zamana gaba ɗaya mutane sun koma sun haɗa cikin ayyuka na shirka da saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, da shirka, da yin kira zuwa ga yin da'a ga wani Allah, da kuma ɗaya da wasu abubuwan bauta da ake bauta ma wani Allah, dukkan wannan abu nauyi ne na shirka ko dai da'a za a yi musu ko biyarsu za a yi wannan duk ya zama nauyi na shirka inda yadda mana ba biya ce zuwa ga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ya zama ne yana kiran mutane zuwa ga yi ma Allah da'a kuma Allah ya bayyana cewa in kai yi ma manzon Allah da'a to hakika kai ma Allah da'a ko man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah to saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma babban kallata bisa bayan kasa babu yaruwa ga ita wadda kasa da muke akan ta ko mutanen da a cikin kasa ba za su samu yaruwa ba sai in ya zamana ya kasance Allah subhanahu wataala shi kadai ne suke bauta ma shi kadai ne suke yin da'a da biyayya zuwa gare shi ya zama ba za su kira wani ba wanda yake wani Allah a Allah kawai suke kira sun ga musiba za su kira ya Allah suna son alheri za su kira ya Allah da yin da'a da biya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to idan mutane suka zama ciya haka to shikenan alhamdulillah ba su zo da banna ba bisa ga bayan kasa dama abinda ake magana cewa wala tusidu fil ardi ba'da islahiha bayan an gyara kasa ta hanyar aiko annabawa da manzannin Allah to kada mutane su kawo banna kada mutane su zama suna aikata banna Allah ta'ala ya biyar da ayar afa hukumul jahiliyyati yabgun Allah subhanahu wataala ce zai hukuncin jahiliya shi suka nema su mutane shi suka bida wa man ahsanu hukuman wane da an mahi kyawun hukunci min Allah daga Allah ba ai babu shi ba wanda adda hukunci mai kyau da zaka kwatanta shi da hukuncin Allah li qaumi yuqinun amma ga mutane da suka sakankance suka tabbatar da haka duk wanda ya lura da halin da mutane suke na duniya zai samu cewa dukkan wani abu na gyara da zai faruwa bisa ga bayan kasa to zai samu gyaruwar ne da mawari ko sababi na kadaita Allah da bauta ma Allah da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shike haifar da samun gyara bisa bayan kasa duk wani sharrin da a cikin duniya da wata fitina da wani bala'i da wani hari da yadda za a ba makiya dama su samu cin galaba ga al'umman musulmi da wani abu da ba wannan ba abinda an mahari ne abinda an sababi ne shine saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin kira zuwa ga bin wani da ba Allah ba da kuma biyar wani da ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dafa kenan biya Allah da biya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tsayuwa ga tauhidi na daga cikin abinda ka sa al'umma su samu natsuwa kuma al'amurra su gyaru Allah ya doke wa mutane rikici da fitintinu wanda wani ma da ya ji haka sai dauki cewa kauyanci na babu wayewa cikin tsayawa ga tauhidi ga gani ne da ganewa ce wanda kuma wannan shi an wayewa ka tsaya akan tauhidi abinda a huskar mudabakar wagga aya da muka karanta yanzu da kuma tarjuma ta babe na alam tara ila alladhina yasqumuna azwa qarshan wannan aya daukar hukunci akai zuwa ga wani Allah ko akai zuwa ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi girman abinda ke kawo banna a cikin kasa ta hanyar saba ma Allah saboda haka ba za a samu gyaruwar al'umma ba sai in al'umma sun kasance suna gabatar da hukunci ga Allah da kuma biye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yin haka shi a hanya ta mu'mine amma wanda Allah subhanahu wataala ya bada labari a cikin ainihi wata sura ta alqur'ani yake cewa cancin suratul nisa aya 115 wa bai shakikin rasulun min ba'di ma tabayyana lahul huda duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shiriya ta bayyana gare shi sai ya zo ya saba wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi wata hanyar da ba ta mu'mine ba kenan ya ba hanyar mu'mine sai Allah madaukakin sarki ya ce ni wallahi ma ta walla za mu cancance mishi abin da ya cancanta wa nuslihi jahannam kuma mu kona shi a cikin wuta wa sa'at masira makoma tayi muni Malam Ibn Kathir Allah shi mishi rahama game da asalin aya da shi Malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya kawo ya ƙara taqibi na apa hukumul jahiliyyati yaqul to Ibn Kathir Allah shi mishi rahama yace Allah subhanahu wa ta'ala yana yin musu ga dukkanin wanda ya hice daga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi hukuncin Allah yana nan tattare da dukkan alhairi duk sanda aka ce wanga hukunci na Allah ne to duk alhairi na nan tattare ga wannan hukuncin da kuma yin hani ga dukkan sharri duk alheri ya tattaru a ƙarƙashin hukuncin Allah dukkan sharri kuma an hane shi a ƙarƙashin hukuncin Allah to duk wanda yake yana neman hukuncin jahiliya ya bar hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya baude ya karkace ya je zuwa ga abinda yake nau'i na son zuciya da son rayuwa wanda wani lokacin ma wasu dokoki ne za a tsara waɗanda ba su da wata madogara ga shari'ar Allah kamar wanda mutanen jahiliya sun ka kasance suna yin hukunci da ita game da jahilcin su da batar su to sai ya zamana shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wanga lokaci na alqur'ani ya zama yana barin dokokin Allah yana biyar wasu da ba dokokin na Allah ba kamar wanda aka samu a baya akwai wani da aka ce ma Genghis Khan yana daga cikin philosophers Genghis Khan an samu akwai wani wanda aka ce ma haka nan wanda ya aza musu wani littaye wanda aka ce ma majmu'un min ahkami al-aqsiya min shara'i'in shatta ya tara musu wani kundi wanda yana kokarin kawo abubuwan da ya fahimta da kai ne ba abinda ash-shari'a ba ya aza musu dan su babbe shari'a wanda ana nuna cewa kamar akwai nauyi da wahala ga biye shari'ar Allah wanda kuma shari'ar Allah ai babu nauyi da wahala wurin biyarta alheri ma akwai da sauki gare ta sauran shari'o'in da muka bi waɗanda ba na Allah ba ai ma su a tattare da wahala to wannan kenan dama su mutanen Igirikiya da Yunaniya sahihin masana na tun da dadewa suna da irin waɗannan ra'ayoyi da kuma abubuwan da suke bayyanawa na falsafa dan dauke hankalin al'umma daga addinin Allah to sai malami ka muna hadisi ko an Abdullah ibn Amr daga Abdullah dan Amr anna rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai imani ba imani na hakika ne hatta ya kura har sai ya kasance awahu son rayuwarsa ta ba'an tana mai biya limaji to bihi ga abin da nzo da shi duk abin da mutum ka so duk abin da yake ji cikin rayuwa sai ya aje shi yayi da'a da biyayya ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ya zama mu'mini mu'mini na hakika abin da ranka ya gwada ma sai ka aje shi daban sai ka tsaya ka diba mina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi horo da shi sai ka bi shi dan ka zama mu'mini na hakikani wanda da zarar dai an samu hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na da ba da'ifi ba saqimi ba bai da wata illa ko aibi to abinda an naka kawai ka ce samina wa bana shikenan da kai haka an gama al-Imam an-Nawawi qala an-Nawawi al-Imam an-Nawawi yace hadisun sahihu wanga hadisi ya hadisi ne ingantacce rawaina fi kitabil hujja murwayto shi a cikin wani littafi da aka ce maka kitabul hujjati bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce da aka kenan za a gabatar da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan komai ya zama shi a gaba amma wanda Allah ta'ala ya ce la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli yawa kada ku shiga gaba ga Allah kada ku shiga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutun yayi haka shi babban abinda aka fatar mutun yayi sai ce wa qala sha'bi ya samu kuji wa qala sha'bi al-imam sha'bi ya ce kana baina rajulin min al-munafiqina ya kasance tsakanin wani mutum daga cikin munafikan Allah wa rajulin min al-yahud da wani mutum daga cikin yahudawa husuma akwai husuma tsakanin su jayayya suna jayayya akan wani al'amari wangana cewa shi adda wangana cewa shi adda dama shi kaza a teorin mi dai kai hukunci ko don a raba wannan jayayya فقال اليهودي سيب يهودي نجيشي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم تو مدوك آرق دمو كي توريع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسا بيهودي جيهاكا عرف أنه لا يأخذ الرشوة شي بيهودي أمين دي سايكا سواتو رمان ذا الله أكاوك آرق جيهاسا نبي بيكر بارشوة ميسا جيه هنشي wa qala al munafiq sai shi kuma munafiki dama shi da abbe da gaskiya sai ce la ta hakam ila al yahud a mune tayi mu kai ƙara ga wurin wani ba yahude li ilmi saboda shi wanga munafiki ya san cewa ba yahuden ga annahum yakuzuna ar-rishwa su yahuda suna karba rashawa don haka ta yi ce inda zai ba su a yi nasara fattafaka sai suka haɗu tsakanin wanga munafikin da ba yahudin ai ya tiya kahinan to yanzu ba su zo bari su ta yi wurin wani boka bi Juhaina wanda a cikin ƙabilar Juhaina fata haka ma ilaihi sai ko suka ɗau ƙara suka kai wurin wannan bokan to shi an mafarin saukar wagga aya da an ka buɗe babi da ita ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت شي ده سي مالي يچه فنزلتكو سي وقع آية تسوكو وقيل أنك چه نزلت وقع آية تسوكو بسغ بيان وسمع لمين تفسيري في رجلين اختصما وسمع تاني قدادو دسكي جايي فقال أهدوما na tarafa dai yace mu dauki koken ga mu daukar ga mu kai ta ila nabi sallallahu alaihi wa sallam mu kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala al akhar dai yace ila kab ibn al ashraf a mu tai wurin kab da ashraf ba yahude da ciwon ga kab din aha yana cikin masu karban rashawa summa tarafa ila umar bayan sun zo wurin Ka'ab dan Ashraf sannan suka dauki ƙara daga baya suka ce bari su tayi wurin Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab ka ko gabe saba ma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakara lahu ahaduhum al-qissa sai guda ya ambaci qissa fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai ce to wai ashe hakun zo wurin manzo Allah ya yi muku hukunci baka yadda ba kai yana tambaya ce kai na abba kai yadda da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zalika haka nan na qala na'am yace eh lalle ni na zo annabi ya yi hukunci ban yadda ba kaga ya halaka ko fadarabahu bisayfi faqatalahu sai Umar ya zare takobi dai nuna mai duk wanda bai yadda da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to mi amma ko ma sai kai aka shi shi sai zare takobi sai tsare shi shikenan an ka huja a kware daga sai duk da bai yadda da hukuncin annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi na kuma ammu na hukin dan shi da ma ba yahude ya yadda da ta yi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya sa annabi bai karba cin hanci to sai malame ka mana lokaci yayi ko
iko Allah to shikenan
to insha Allah subhanahu wataala a darasin mu na gaba zamu tashi a harkon masail na wannan babi dan dai babba abinda a shi wannan babin yake koya mana shine cewa duk sanda mutum zai dauki ƙara to ya kai ƙarin nan wurin da ake yin hukunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in akwai dama ko dan da kaga yanzu ko ka zo ka dauki ƙara ka kai ta wurin littafin Allah da sunnar manzon Allah ai kotuna suna karkashin penal code to kaga ba magana sai dai waɗanda da aka ce mai shari'a ko kuma lowa shari'a ko waɗanda ana yin hukunce-hukunce irin na army da sauran wasu abubuwa amma sukan ba a ware su to muna roƙon Allah shi ba mu iko akan mu bi shari'ar Allah ko ba a kotu ba to ko a gidajen mu da mu'amalar mu da sauran al'amuran mu idan Allah ya yi mana wannan muwafaka za mu samu sauƙin rayuwa Allah shi ba mu iko akan mu sani ko mu yi aiki to insha Allah kuma nan ya kamata mu dakata kila ma mun dan debo lokaci na sallah سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك